sana murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a jirani amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Wani ayyarin dogayen motoci 20 daga kungiyar bada agaji ta Red Crescent ta Masar dauke da kayayyakin agaji ya fara shiga yankin zirin Gaza a ranar Asabar. Kayayyakin waɗanda aka shiga da su ta iyakar yankin Rafah da Masar ke kula da ita sun hada da abinci, magunguna da kuma ruwa. Sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna godiyarsa ga hukumomin Masar kan rawar da suka taka wajen shigar da waɗannan kayayyaki. Sai dai ya ce al'umar yankin Gaza na buƙatar sama da wannan adadin kayayyakin da aka fara shigarwa. Yana mai cewa Majalisar Dinkin Duniya na aiki da dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin wajen ganin an samu damar shigar da ƙarin wasu kayayyakin. Dozin-dozin ɗin dogayen motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da Rafah suna dakon a buɗe bodar don shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza mai mutum sama da miliyan 2. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce wannan dama da aka samu ta shigar da kayayyakin agajin ta biyo bayan tattaunawar diplomasiya da Amurka ta yi ta yi ne da shugabanni a yankin. Yayin wani taron koli da aka yi a birnin Alkahira na ƙasar Masar, ƙasashen Jordan da Masar sun soki Isra'ila kan har-harin da take kaiwa a yankin Gaza. Masu lura da al'amura na ganin kalaman ƙasashen biyu waɗanda suka cimma matsayin zaman lafiya da Isra'ila gwamnatin shekaru da suka gabata kuma suka kasance kawaye ga kasashen yammaci, wata alama ce da ke nuna cewa sun fara gajiya da yakin da Isra'ila ta kaddamar a kan Hamas wanda aka kwashe makonni 2 ana yi. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi wanda ya jagoranci taron ya yi fatali da duk wani batu da ya shafi korar al'umar Gaza mai yawan mutum miliyan 2.3 zuwa yankin Sinai. Yana mai gargaɗi ga duk wani yunkuri na murƙushe fafutukar Falastinawa. Alashi bangaren sarkin Jordan Abdullah na biyu ya ce kawanya da har-haren da Isra'ila take kaiwa cikin Gaza sun zama laifukan yaƙi. Ita dai Isra'ila ta ce sai ta ga bayan mayakan Hamas da shugabanninta, amma kuma ba kasafai take magana kan lokacin da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. A ranar Juma'a, ministan tsaron ƙasar Isra'ila Yoav Gallant ya bayyana wani jadawali mai ɗauke da fannoni 3 wanda ya shata yadda ƙasar ta Isra'ila za ta kai har-haren sama da ƙara kusantar yankin na Gaza. Wani abu da ke nuni da shirin kutsa kai cikin Gaza da dakarun Isra'ila za su yi don kawar da mayakan Hamas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna godiyarsa ga dakarun ƙasar kan yadda suka zage dantse wajen kare ƙasarsu daga har-haren Rasha. Zelensky ya ce a 'yan kwanakin nan Rasha na tafka mummunan asara, yana mai cewa irin wannan nasarar Ukraine take buƙatar samu a koda yaushe. A gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya cikin bayanan da take fitarwa kan mamayar ta Rasha ta ce sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi cewa jiragen yaƙi masu ɗauke da makamai masu linzami nau'in Kinzhal za su fara sintiri a yankin Bahar al-Aswad, wato martani ne ga ci gaba da kasancewar da Amurka ke yi a yankin gabashin ruwan Mediterranean. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ƙara da cewa sanarwar ta Putin ɗabi'a ce ta Rasha wacce ke muzanta ƙasashen yammacin duniya idan al'ummar Rasha, yayin da take nuna cewa ayyukan sojin da take yi sun zama dole don kare ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa dubin dubatar waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da ta auku a yammacin Afghanistan a ranakun 7-15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin gaggawa musamman ma na kayayyakin kula da lafiya. Jagoran tawagar jami'an WHO Ala Abu Zaid ya ce shi da idansa ya ga ƙauyukan da girgizar ƙasar ta shafe baki ɗaya, lamarin da ya jefa dubban mutane cikin ƙangin buƙatar neman taimakon gaggawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren sun yi bayanai da dama kan yadda kasar Kamaru take tafiya a siyasance. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin demokradiya a kasar. Bari mu mika ku ga abokin aiki na a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad, bismillah.
So malamu jare ya musu ta wani fanni ɗan jam'iyyar FDP shi kamar da muka saurare su suna wato ikrari da cewa lalle an samu ci gaba a wannan ƙasa a fannin demokradiya tunda an kai yadda yanzu wato an yi abin da ake kira regionalization, an fitar da su conseil regional haka nan wanda za mu yi alakanta su wato da kakaman hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha. Wannan yin baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba kadan a fannin demokradiyya a kasar Kamaru, duk da dai wani ya biyo bayan wato kashe-kashe zuba-zuban jini da aka yi a can yanki na sashen Ingilishi.
Abin tambaya shi ne shin jama'an Kamaru gabaki daya regionalization suke so, wannan tsarin suka nema ai ba shi suka nema ba. Abin da ake so a ba da karfi wa kananan hukumomi mu ga suna aiki. Yau an yi region kamar da ka faɗa, amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa region kuɗi saboda su yi aiki, ba region bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi, shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati ke la'akari da su sannan ta yi wannan aiki da su. Saboda wannan shi ne sai bu mutum da rago ka rike igiyan, baka bar mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba. To wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba, shi ya saka bai ka zaman lafiya a sashen gabas maso yammacin ƙasar Kamaru, kudu maso yammacin ƙasar Kamaru ba. Abin da ya saka ba zai kawo ba domin ba shi mutane suke bukata ba, sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu, ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta ɗan gutsuro ta tsoma mutane.
To Alhaji Muhammad Jafaru, a cikin kalamunka na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiya a kasar Kamaru, musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu da shauransu, yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu. To shi dai yanci na jarida, Alhaji Jafaru, baka ga cewa da akwai dan wato kalubale akan wannan ba? A yau Kamaru ta zama cewa idan ana siffanta ta a kasashen duniya ana alakanta ta da kama wasu 'yan jaridu, musamman akwai wanda kaji 'yan adawa suka lissafa kamar Wazizi na sashen Renan Ingilishi, akwai shi wannan Martinez Zogo a nan Yaounde da shi ma gashi yadda abu ya kasance har ya kashe ga mutuwa. Ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar din. Me za ka iya faɗa mana kawai?
Dangane da batun 'yan jaridu, aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske, domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake daukowa. To daga lokacin da dan jarida bai koma yayi aikinsa yadda yake ba, ya dauko karerai, ya dauko kazafi, ya dauko sharri, yana ba da labarin da ba shi kenan ba, kaga ni dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi. Amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa, ba ta da matsalan komai. Duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala, wannan shi ne. To na biyu kuma dangane da batun wayannan kananan hukumomi, karamar hukuma da kake bayani na Meri da Conseil Regional da sauransu, a wannan muassasa ce wanda gwamnati ta tsara shi, wanda zaɓe ake yi, talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su a kan waɗannan harkokin. Shi ya sa na ce ba lallai bane shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi masu miri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki a'a akwai abin da ake kira ana kiransa partenariat wato alaka tsakanin ƴan kasuwa da miri zan dauki maka misali abin da ya shafi miri abin da ya shafi maire de la mairie de la ville da abin da ya shafi kuma a conseil regional kowanne daga cikin su za su iya tsari tsarin da za su yi kreyen kaman société anonyme a ciki in sun yi kreyen société anonyme a ciki za su iya kulla alaka da kowata kamfani kaman manya-manyan kamfanin nuka wayanda suke kaman su logement sociaux wayanda suke hanya wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu to wannan idan an samu wannan ci gaban ai ba shi gwamnati ta taka ba ta saka hannun jarin ta jiha za ta ci gaba ba ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba ita kanta Meri za ta iya hada alakanta da duk wanda take so a cikin kasan Kamaru ko a kasar waje wannan shine to saboda haka babu babban illa kaman aino min ku miye mer aino min su conseil regional aino min kuwa ku zo ku tsaya ku zo ku nade hannu kuna jira kuɗi ya zo daga wajen gwamnati wannan ba shi bane ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi kokari su sa jahan su su ci gaba wannan shi ne
to shi sai ba manga mu dan je ta bangaren matasa yau idan kai naka lissafin ya kaga wani ci gaba aka samu a bangaren matasa don in ka duba zaka ga kaman jam'iyyar RDPC tana da section sa ta na OGRDPC na matasa wanda suka yi irin tsari irin nasu suna da shugabansu da shauransu duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki haka zalika fanni in adawa ma dukka zaka ga cewa akwai wato fanni da aka sa musamman saboda matasa to baka ga cewa shigan matasa cikin harkan siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan kasa ba
eto a gaskiya matasa yau a siyasa musamman ma an ka dauka a fannin yan adawa matasa suna da yawa an ci gaba sosai domin zabin da ya wuce ma na majalisa kananan majalisa da kuma manyan majalisa ma mun samu a kasan Kamarun matasa dewa da suka je zabe waɗansu ma sun lashe zabe sun tsaya takara da wato adawa da ma partin din ne a wannan fannin kam akwai ci gaba amma abinda yake damuna ni wato matasa ta arewa wato Hausa Fulani bari-bari ka dauka bamu da yawa da muke yin siyasa wato a bude hakan nan a fallase muna yin siyasa kuma kaman a tada wato kaga matasa yana so yayi siyasa amma baya so ya fito ya bada ra'ayin shi a gaban mutane ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne wannan ne yake kawo min dan matsala kuma a tafin da nake kullun na ga masu abinda aka yi baka nan da kai ba yi da kai ba wato abin din an yi shi ne wato zai zaka zo kai na dama a baya shi sa wato ina da bukata na samu yanda ka bani magana an gama matasa musamman ma matasan wato arewa Hausa Fulani bari-bari mu tashi fa mu tashi mu tashi mu karu mu shiga majalisoci mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai kowa ya zabin da zai shiga domin akwai party dewa yau in ka duba musamman ma RDPC suna da yawa domin a can kaga RDPC suna da kuɗi suna da yan gwamnati dewa suna da abubuwa dewa da za su yi taimaka ma matasa amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma in ka duba su ma fama suke kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kuɗi hakan nan domin yan adawa su ma su samu su ji daɗi a siyasan da ake yi wato yanda ka faɗa dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa a ƙasar Kamarun amma matasan arewa akwai kuma aiki
to malam Ashewu mu koma fannin matasa a demokradiyya in
wani irin gudunmawa ka ga sun kawo idan ka duba matasa zaka ga kaman a jam'iyyar CPDM zaka cewa suna da wato bangare guda na matasa kuma suna nan daiwa a ciki suna da shugabannin su suna da wato tsari daban-daban nasu fani haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma hakan nan yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa to wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan
ai su matasan tsammanin wa rabbuka suke yi don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama ai siyasa kai akwai shiru wato batutuwa kai ka ce zuma haka za su ta sayar muku da mafaki mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita sai wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da suke mulki a ƙasa zaka samu mutane su yi shekara 40 50 a matsayi guda ba canje canje kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kaman mafita ne to ba yabo dan kuturu sai ya ji mada yatsu to yanzu shi yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za iya sai mu yanzu ga wani abin da su ɗan adawan suka yi ba to babban matsalan da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa su yi karatuttuka da yawa ga takaddu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin acaba wannan ya koma shushaina kaga mutun yana da degree yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan kasa ya za a yi a ce mana demokradiya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatun al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'an adawa sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba wani tsammani ko kuma kyautar zaton da za a musu don kusan su man aka samu matashi guda dai aka bashi matsayi manta yake da rago
so malamin mun tare ya misu idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a karkashin mulkin shugaban kasa Paul Biya baka ganin cewa matasa dewa yau wato sun nuna suna wato kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Paul Biya aka kai ga wannan matsayi ba
lalle matasa dewa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasa da suka shiga jaka biyu 1000 francs da gwamnatin Paul Biya ke ba su saboda su je su yi zabe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardine da dan bread da ake ba wa mutane shine zamu ce suna samun nasara gwamnati gaya min mukamai da suke na kasan Kamarun nan na samari guda nawa ne aka ba wa yan samari da matasa ko minista matasan ma tsoho ne ba matashi bane alissa fa mini mutum mai karamin shekara kasa da 40 wanda yake cikin gwamnatin Paul Biya ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu suna gani sun suka shiga siyasa suna bin masu kudin bayan su riri dan abin da ya fado suna da sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin Paul Biya ya ciro matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su ci suna yi ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace ji a Northwest duk abin da kace ji ke faruwa a North da sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan
da waɗannan bayanai na Malam Muktadi Hamisu za mu dasa aya 20 na yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu a Kamaru Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni. A yau muna unguwar Komkana a nan yawun da babban birnin Kamaru inda muka zo unguwar Makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka. Za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah. Malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To koya sunanka?
Sunana Abubakar.
Abubakar. Yeah. Malam Abubakar kai mutumin ina ne?
Ni ainihin mutumin Garwa ne.
Mutumin Garwa. Yeah. Wato arewacin Kamaru.
Arewacin. Cikin Garwa ne.
Masha Allah.
Mu ne ma a zangon Makeran mamu iyayen Makeran mamu.
Oh.
A yanzu haka ma mu ne muke sarautan kiran Garwa ma.
Oh, Masha Allah. Sai kuma ga ka anan Yawundi kuma nan din ma aikin kiran ake.
Aikin kiran.
To ya aka ka inci kanka anan Yawundi.
To Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban mani ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba han so ma yi ni aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah ya da rabo na an sai na zauna nan
tun shekara nawa ke mun yanzu
kai yau dai shekara wajen 31 nan
31
eh dun ka to bendu suna garin
ko bendu ali da 1992 ke
eh
kun Allah
sai
kuma kana nan kana ci gaba da aiki
alhamdulillah na ta fama
dai ah wannan sana'an ne ya kuka daya
to dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji
to
abin da kake kallo nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka mun soma ne da kera su buret da su murafe da su kayadewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu
na'am wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa a kan
ne eh to a mutane ba su san da suke zuwa nan suna ba mu kongilan abin
wato ba a yammacin Kamaru
su ne suke zuwa suna dauka suna amfani da su
wannan
kuma
na'am
akwai amma farkon wanda ya fara nuna mana wannan aikin shi kam Celestine shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam Celestine shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan to shi ne soma nuna mana wannan da muka
soma sarrafa shi a haka
da muka soma yin ta kanan kawai sai muka ci gaba da ayyukan tun wayansu kuma suna tintuwa mu suna zuwa su samu wannan
a ina kuke samun wayannan don naga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri daban-daban
eh wayannan kwanukan nan na irin su shantin da ake gini yan ginin nan wannan da ake ginawa yan sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari su ne suke kawo mana muna siya muna amfani da su
idan ku ya kuke sayan shi
auna ba za su kawo mana ne a jibiya ta ce su kai mana faraji in mun shirya da su mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yanda za mu iya mu fita
to na ga su abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban
akwai kala biyu ne akwai babba da karamin nan in kajin ɗan ƙanana ne mutanen din ba su da ƙarfin yi masu ƙarfi ne suke wayansu ɗauki manyan
wato ƙanana ku ne ƙanana ɗan can ko
a'a ga wannan ne ƙanana
a ɗauko
wannan ne ƙanana wannan ƙanana ne wannan na muna cinsa premier age
na
wayannan na kaji mai waɗanda suke ba su fice sati ɗaya ba za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi za su yi aiki su ne suke shi a wayannan to akwai wayansu kuma muna yin plateau sample haka nan da kaman haka falanka dai kaman haka amma ba shi da tsayi wannan don tsayinsa ɗan ƙaramin tsayi ne za mu sa shi don na farko inda suke da ɗan zuwa zuwa instrument na suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayannan
haka
to an cire wayannan kuma sai a sa manya
wato hawa
a yi amfani da shi
to yanzu wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan
kalubale kamle matsaloli kam to kashi matsaloli kam ba za a rasa ba tunda aikin hannu ne to ba za a rasa matsaloli da yawa ba kam to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi haka nan
to akwai wata abin da ya shafi kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwana sun kula da
takardu wani sa'ili da mu lokacin da muke da dakuna nan kam muna samun wannan matsala ana damun maganan biya da muna biya
haka
amma yanzu tunda aka rusar da filin muna nan zaune provisional ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yanda za mu yi mu rinka biyan su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order anan da suka ga mu langan shara za su za anan asu kawar da mu suka ce shi December ya ce wayannan mutane sun bi a shekaru 20 a filin nan da sani su a filin nan bara mu ya mu kawar da su a haka ba mu hakura da su a
na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kike horar da su da koya musu wannan
sana'a akwai wanda suka koyi sana'a da yawa anan akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma
haka
anan ya koyi sana'a ga wancan ma dan yaron da yake can
yake suna nan
da yawa dai suna nan sun fi su biyar anan suke koyon sana'a
to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da ganta masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka
yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai ƙarfi ne ba to ni kuma ba Hausa ma kan
ina ne da na ko ganta sosai
to Hausa ma ni dan ba Hausa ne ji kan ba Hausa ne kuma amma Hausa da ya zama to mun zo mun shiga
cikin nadi da shauran su
a kai dai mun shigo cikin kurmi
yawa
muka Hausa muka rata ta
haka bayan
da mu
dai
yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne kasuwa ta yi mana sauri muna ta kokartawa to dewa kuma suna iya bamu da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi
to Allah ya bani ya karba mana
amin summa amin
to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta muka kasance da Malam Abubakar a nan makerar unguwar Kankana ke kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru
barka madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.